Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 6 ga watan Yuli na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To, akalla shugabannin kasashen Afirka 50 ne suka halara a birnin Yamai na jamhuriyar Niger domin halartar taron kungiyar tarayyar Afirka. Cikin kwanaki biyun da suka gabata, wasu girgizar ƙasa masu ƙarfin gaske sun faru a kudancin jihar California da ke yammacin Amurka. Sannan za ku ji cewa lauyoyin ma'aikatar shari'ar Amurka sun tabbatar cewa suna ci gaba da aiki domin ganin an saka tambayar nan ta mutum ko ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a shirin idarar jama'a da za a yi a shekara mai zuwa.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger a yau shugaba Isu Muhammadu ya jagoranci bikin wani taro na kungiyoyin kasashen duniya da kungiyoyin ƙasa da ƙasa don bunƙasa ayyukan mata da ilimin mata. Sannan za ku ji rahoto na musamman akan bikin cika Amurka shekaru 243 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Ingila. Bayan nan, Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jinyar da duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum. Jami'ai daga sassan Afirka sun halara a Yamai babban birnin jamhuriyar Niger domin halartar taron kungiyar tarayyar Afirka ta AU wanda za a yi a ƙarshen makon nan. Taron zai yi sharafage ne ga wani shiri na cire duk wasu takunkumai na yin kasuwanci tsakanin mambobin kungiyar domin su ji daɗin yin harkokin cinikayya. Akalla shugabannin ƙasashen Afirka 50 ne suka isa birnin na Yamai tun a jiya Juma'a, kwana guda bayan isar ministocin harkokin wajen ƙasashen, domin fara sharafage taron wanda za a yi a gobe Lahadi, wanda kuma zai fi mai da hankali kan wannan yarjejeniyar kasuwanci a tsakanin ƙasashen kungiyar. Ana fatan idan ƙasashen suka yi sassauci wajen rage kuɗaɗen haraji a tsakaninsu, za a samu ayyukan yi, sannan yanayin jin daɗin al'ummar yankin wacce adadinsu ya kai biliyan 1.2 zai bunƙasa. Sannan ana fatan ɗaukan wannan mataki zai taimakawa nahiyar ta Afirka wajen yin gogayya da kasuwannin sauran nahiyoyi da na duniya baki ɗaya. Cikin kwanaki biyun da suka gabata, wasu girgizar ƙasa masu ƙarfin gaske sun faru a kudancin jihar California da ke yammacin Amurka. Girgizar ƙasar ta baya-bayan nan wacce ta auku a ranar Juma'a ta kai ƙarfin maki 7.1, ita ce mafi ƙarfin gaske da jihar ta taɓa gani cikin shekaru 20, a cewar jami'ai, inda suka ƙara da cewa za a ci gaba da jin burbushinta nan da wasu shekaru masu zuwa. A cewar Lucy Jones, ƙwararriya a fannin nazarin yadda girgizar ƙasa ke aukuwa, ƙarfin girgizar ƙasar ta ranar Juma'a ta kai ninkin ba ninkin wacce ta afkawa wasu garuruwa a ranar Alhamis. Rahotanni sun ce dubban mutane a yankin da ake kira Ridgecrest suna zaune babu wutar lantarki. David Wade shine shugaban ma'aikatar kashe gobara a ƙaramar hukumar Kent County.
We have multiple injuries. We've had two house fires.
Yace an samu raunuka da dama, gidaje biyu sun kama da wuta, wayoyin wuta sun tsintsinke, tankunan iskar gas sun fashe. Ire-iren waɗannan abubuwa dama sukan faru idan aka yi girgizar ƙasa. Hukumomin sun ƙara da cewa an ji raɗaɗin girgizar ƙasar ta ranar Juma'a har zuwa yankin Sacramento da ke arewa mai nisa, sannan an ji ta har zuwa birnin Las Vegas da ke can gabashin Amurka da kuma kudancin ƙasar Mexico. Lauyoyin ma'aikatar shari'ar Amurka sun tabbatar cewa suna ci gaba da aiki domin ganin an saka tambayar mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a shirin idarar jama'a da za a yi. Kodayake ba su ba da wani dalili na saka tambayar ba, wanda batu ne da kotun kolin ƙasa ta jingine a baya. a wata kara da suka shigar a wata kotun tarayya da ke jihar Maryland. Lauyoyin ma'aikatar shari'a Amurka sun ce an ba su umarni su yi nazari ko akwai wata kafa da za ta iya samun jituwa da hukuncin da kotun kolin ta yanke, wacce za ta ba da kofar a saka wannan tambaya a cikin shirin ƙidayar jama'ar. Gabanin shigar da wannan kara da lauyoyin na ma'aikatar shari'a suka yi, shugaba Trump ya ce yana duba yiwuwar ba da umarni na gashin kansa wanda ba sai ya nemi izinin majalisar dokokin ba, wajen ganin an saka tambaya ta ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a shirin ƙidayar da za a yi a shekara mai zuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fannin sarrafa makamashin gawayi ko kuma kwal a nan Amurka na cigaba da fuskantar koma baya a wannan mako, inda kamfani na shida mafi girma a yi ayyana cewa ya samu karayar tattalin arziki. Ko da gwamnatin shugaba Trump ta ɗauki wasu matakai na tallafawa fannin, amma shida daga cikin kamfanoni goma da suka shahara wajen sarrafa gawayin sun durƙushe tun daga shekarar 2014. Fannin na sarrafa kwal ɗin ya yi ta fuskantar koma baya, yayin da masu amfani da gawayi a matsayin makamashi suka yi ta komawa yin amfani da wutar lantarki da sauran hanyoyin makamashi masu rahusa waɗanda ba sa gurɓata muhalli. Wannan dai kusan za a iya cewa labari ne mai daɗi ga fannin kare muhalli da kuma na kiyaye lafiyar jama'a, domin ƙona gawayi kan fitar da hayaƙi sama da sauran sinadarai da ke yin illa ga muhalli da lafiyar jama'a. Yayin da Amurka ke fatan ganin an cimma matsaya a zaman tattaunawar da ake da ƙungiyar Taliban nan da zuwa watan Satumba, masu fashin baki da jami'an ƙasar Afghanistan sun fara nuna shakku kan ko za a iya samun ƙwaƙƙwarar matsaya, saboda har yanzu gwamnatin ta Afghanistan ba ta samu damar yin wata tattaunawa ta kai tsaye da ƙungiyar ta Taliban ba. A watan da ya gabata ne, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, yayin wata ziyara da ya kai ƙasar ta Afghanistan da kuma sauran yankin, ya ce Amurka na fatan ganin an ƙulla wata yarjejeniyar zaman lafiya nan da 1 ga watan Satumba mai zuwa. Sai dai wasu masu sa ido kan rikicin na Afghanistan na hasashen cewa zai yi matuƙar wuya a iya cimma matsaya, amma suna ganin za a iya samun daidaito kan batun janye dakarun Amurka daga ƙasar ta Afghanistan.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara da Jamhuriyar Niger, inda a yau shugaba Muhammadu Isu ya jagoranci bikin wani taro da ƙungiyoyin ƙasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa wanda suka yi domin bunƙasa ayyukan mata da ilimin mata. Wakilin muryar Amurka Suleimu Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Le souhait a réalisé en quelques années des progrès remarquables dans sa mise en œuvre.
Lura da yadda zaman kashe wando a wajen mata ke mayar da hannun agogo baya a dukkan yankunan da duniya ta sa gaba don fitar da su daga ƙangin rayuwa, ya sa bankin duniya ɗaukar ɗawainiyar shirin mai laƙabin Project Suez da nufin magance wannan matsala ta hanyar wasu ayyukan musamman a ƙasashen Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Mali, Mauritania da Niger da Chadi. Dubban mata ne suka samu aikin yi a tsawon shekaru huɗu na wannan shiri, yayin da yawan 'yan matan da ke karatun zamani ya linka a dalilin Project Suez, lamarin da ya taimaka wajen magance matsalar mace-macen mata masu juna biyu. Dalili kenan gwamnatocin waɗannan ƙasashe suka ga dacewar ci gabansa a mataki na biyu. To sai dai daga shekarar 2014 kawo yau, bankin duniya kaɗai ne yake ɗauke da ɗawainiyar kuɗaɗen gudanar da Project Suez. Saboda haka aka yi amfani da taron ƙungiyar AU don neman gudunmuwar masu hannu da shuni. A cewar shugabar wannan projet a yankin Sahel, Professor Marietta Kone, miliyan 100 na dalar Amurka ne ake bukata domin ci gaban waɗannan ayyuka a tsawon shekaru biyar masu zuwa.
Les besoins en ressources pour la deuxième phase du Suez sont estimés à plus de 100 millions de dollars, soit 55 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années.
Gudunmuwar da shugabannin addinai da sarakunan gargajiya da kungiyoyin masu zaman kansu da kafafen yaɗa labarai da kungiyoyin matasa suka bayar a tsawon shekarun farkon kaddamar da wannan proje ta taimaka wajen samun nasarar abinda aka sa gaba, in ji shugaban kasar Niger Muhammadu Isuhu lokacin da yake jawabin buɗe wannan zama. Kuma a cewar sa, muddin ana son samun cikakken sauyi, wajibi ne a dakatar da aurar da yara ƙanana, domin ɗaukar ciki a wurin yaran da jikinsu bai kosa ba matsala ce babba, saboda hatsarin da ke tattare da shi. Sannan ɗaukar ciki ba ƙaƙƙautawa ita ma wata matsala ce ta daban da ke hallaka mata masu juna biyu.
L'accélération de la transition démographique exige l'élimination de mariage d'enfants, de grossesse précoce et de grossesse à risque, notamment rapprochée, tardive ou très nombreuse.
Matan shugabannin kasashen Mali da Mauritania da wakilan matan shugabannin kasashen Kamaru da Chad da Ghana ne ke halartar wannan taro da uwar gidan shugaban kasar Niger Dr. Malika Isuhu ke karbar bakuncin sa tare da su akwai kungiyoyin kasa da kasa irin su UNFPA da hukumar kiwon lafiya ta Afirka ta Yamma wato OAS. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamma a jamhuriyar Niger.
Ya Allah ya Allah na huka
a gaida Sule Mummuni Barma. Idan muka dawo nan Amurka kuma a ƙarshen makon da ya gabata ne Amurka ta yi bikin cika shekaru 243 da samun ƴancin kai daga turawan mulkin mallaka na Ingila, inda aka yi shagulgula iri-iri a duk faɗin ƙasar. Bikin na wannan karo ya haɗa da fareti da sauran wasu wasanni. Kuma abokin aikinmu Abdul Aziz Adili Turo, wanda ya halarci bikin a nan birnin Washington DC, ya haɗa mana rahoto na musamman.
A kowace ranar 4 ga watan Yuli ta kowace shekara, baki daya jihohi 50 na Amurka ke gudanar da shagulgulan bukin tunawa da ranar da kasar Amurka ta samu incin kai. Rana ce da Amurkawa ke bukin tunawa da ranar da suka kwace nasu inci daga mulkin kama karya da kuma mulkin mallaka daga kasar Ingila. Bayan shekaru 243 kenan, a karon farko shugaba Donald Trump ya buƙaci sake salon wannan ranar bayan wata ziyara ta musamman da ya kai kasar Faransa da kuma kasar Rasha a daidai lokacin da suke bukukuwa mallakar incin kai. An fara shagulgulan ne da misalin ƙarfe 11:45 zuwa ƙarfe 2 na maraice, inda aka yi mace incin kai akan manyan tituna da ke cikin babban birnin Washington DC. Kashi na biyu cikin shagulgulan an fara shi ne daga ƙarfe 6:30 zuwa ƙarfe 7 na maraice, inda shugaba Trump ya yi wa 'yan ƙasa jawabi daga ɗakin tunawa Lincoln Memorial don karrama dakarun Amurka. An yi wasa da jiragen sama tare da zana tutar Amurka a sararin samaniya. Shugaban Amurka ya miƙa sakonsa na musamman zuwa ga Amurkawa baki ɗaya domin wannan ranar ta 4 ga watan Yuli, inda yake cewa:
The First Lady and I wish each and every one of you a happy Independence Day on this.
Ni da uwar gidana muna taya ku murnar zagayowar samun ƴancin kai na ranar 4 ga watan Yuli mai cike da tarihi. Yau mun halara a nan a matsayin ƙasa guda domin mu yi biki kan tarihin ƙasar nan, mu kuma tuna jarumai maza da mata da suka kare mana ƙasarmu.
And the heroes who proudly defend our flag, the brave men and women of the United States military.
Mun tattauna da wasu Amurkawa akan muhimmancin wannan rana a gare su ga abin da suka ce.
This day is really important to us because it's
wannan rana tana da matukar muhimmanci a gare mu, saboda rana ce da kasar mu ta samu ƴancin kanta. Kuma muna bikin wannan rana ta 4 ga watan Yuli a duk kowace shekara. Akwai shagulgula da yawa kamar su fareti da wasan wuta da wasanni kala-kala a duk faɗin kasar. Saboda haka muna farin cikin kasancewa cikin waɗannan shagulgula.
Bayan haka na tambayi Lizzy, wani kira gare ta zuwa ga shugaban Amurka Donald Trump ga abin da ta ce.
My message to Donald Trump is
saƙona ga shugaban Amurka Donald Trump shine ya ci gaba da ayyukan da yake yi masu kyau har mu kai lokacin zaɓe a shekarar 2020. Sannan mutanen da suke goyon bayan Trump, ina yi musu fatan alkhairi. Waɗanda ba sa goyon bayansa, ina yaba muku. Sunana Susan Shaya ni a jihar California ce. Ina godiya sosai da na kasance a wannan wuri a yau, danganin mutane daban-daban da suka hallara. Ina fatan wata rana za mu ga wannan rana da za mu samu cikakken haɗin kai a maimakon rarrabuwar kawuna. Allah ya yi wa Amurka albarka, Allah ya yi wa haɗin kai da irin mutane da al'adu daban-daban da muke da su albarka.
God bless America, God bless the unity and diversity of this country.
An dai kammala wannan taro cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Abdul Aziz Adili Toro, sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
madalla masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu ya ce karfe 11 da minti 15 na safe ga shirinmu na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku To yau za a ji amsar tambayoyin wasu masu sauraron mu da dama ciki har da Umar Aliyu daga Borno da Sani Aliyu daga Kano da Usman Yusuf Kaduna da dai sauransu dake son jin tarihin harshen Hausa. To idan masu tambayar na saurare ga amsar da shugaban jami'ar koyo daga gida ta Najeriya Professor Abdalla Uba Adamu ya bayar.
To magana ta gaskiya shine ba wanda zai bude baki ya ce da kai ga asalin wani yare ko wani harshe. Ana amfani da alamu ne na zaman mutane a wani guri a tabbatar da zaman su a wurin ko kuma yadda rayuwar su take da kuma inda suka taso daga wani wuri zuwa suka koma wani guri. Kamar mutane mutanen Ingila ai daga asalin su daga Jamus suke suka taso suka zangaro suka koma Ingila din wata kabila ce a kasar Jamus su koma Ingila suka zama English to amma mu maganar Hausa ba wani wanda zai ce da kai wai ga asalin Hausawa ko ga asalin yaran Hausawa ba wai babu asalin ba ko kuma babu asalin yaran a'a har yanzu bincike bai kai mu inda zamu zo mu samu wani abu abunne ko aboye ko arbuce da zai ba mu wato karara wata hanya da ta nuna cewa ga asalin Hausawan ba abinda muke da shi a yanzu a nazarcen hasashe ne misali akwai hasashen cewa watakila harshen Hausa ya samu asali ne daga Habasha ba dan komai ba dan ganin cewa akwai wani abu da Hausawa suke yi wanda ya kwatantace ne da irin mutanen Habashan ɗaya daga cikin abubuwan da suke yi shine na bautar rana to a cikin ɗaya daga cikin wato ta'adodin Hausawa akwai inda ake wata waka ko kuma wani wasa ne da ake kamar cewa ana bautawa rana to wannan shine ake ganin cewa akwai kamanceceniya tsakanin Hausawa da Habashan wataƙila ko daga can suka fito sannan na biyu wani hasashen dai na kuma dai Habashan shine takamaimai abin da ya shafi Kano to shi Kano an ce ɗaya daga cikin mutanen da suka karfafa Kano ba wai suka kafa ta ba suka karfafa ta sunan shi Dala wannan tirin ga Dala daga sunan shi aka samu to ana hasashen cewa Dala din daga Dahalak ya fito Dahalak kuma wani tsibiri ne a wajen Ethiopia Eritrea duk dai wannan Habashan ne to amma ai da yazo ya tarar da mutane a wurin ba wai shine yazo ya kafa alƙaryar Kano ba a'a zuwa yayi ana cewa ka karfa ne zai dauki giwa a kafata sa zai kaza kuma shi ya kawo musu nau'in bauta irin na mutanen Habasha su yi kusurwa guda hudu su yi masallaci su yi idi saboda duk wannan dangantakar mutanen Habasha da kasashen Laraba Hijaz ta kamaimai maka ya riga ya sa sun san cewa ana da masallaci ana yin idi to daga wannan da halaka din ake hasashen cewa an samu Hausawa to amma kamar da nika maka wannan ba za ta yiwu ba saboda da yazo ba wai shi ya kafa alƙaryar ba mutane yazo ta rada gurin kawai ya mulke su to kaga wannan hasashe kenan na farko na cewa Hausawa suna da alaka da Ethiopia wato East Africa ko kuma ce gabashin Africa hasashe na biyu shine a cikin ɗaya daga cikin fir'aunonin Misra akwai wani fir'auna ana kiransa Hausal to ana ganin cewa wannan Hausan din da mutanansa bayan ya gama fir'aunancin shi ko korarsa akai ko ma dai menene dai ya bari ya gangaro ya ta yawo ya yi ta tafiya da shi da mutanansa to of course shi ya rasu mutanen nasa suna nan akai ta tafiya akai ta murgina a karni har suka gangaro suka zo wajejen Daura a nan suka kafa sansaninsu kuma suka yi zamansu saboda haka ana ganin cewa daga Misra jama'ar Hausal su suka taho to kamar yadda na gaya maka duk waɗannan hasashe ne babu wani abu tabbaci da zai nuna maka cewa a Misra din akwai masu yin Hausa yadda muka fanta amma kuma Hausa ma yadda muka santa yanzu ta bambanta da Hausan da ake ta shekara 100 ita kuma ta bambanta da Hausan da ake yin ta shekara 200 saboda cakudodiniya da ake da mutane da kuma yarurake da ara-ara da ake da kalmomi da na ta'adodi wanda yake ya riga ya canja alƙiblar din Hausawa yanzu Hausar ƴan boko ma daban take da Hausar wanda ba ƴan boko ba wanda Hausa ce saboda Hausan ko ta kama kowane yare rai ne da ita murginawa take ta dauko wannan ta murgina shi ta narkada shi ta zamanata saboda haka idan aka ce za a da ana ta bincike wai menene asalin Hausawa ko asalin harshen Hausa wato za a dauki lokaci matuka kafin a samu wani abu tantiri wanda za a ce wannan shine kimiyya ta bayar a matsayin tabbacin cewa wannan abu ya tabbata. Abinda kawai ake da shi kamar da ga muka hasashe ne wanda za a ce hypothesis ko theory ko speculation, amma ba wani abu tabbas wanda zai nuna maka wani abu. Abin mamakin shine ana yawan danganta cewa kasar Arewa kasar inda Hausawan suke ba wani wai takamaimai a ce wai ba Hausawa bane a gurin. Kuma duk wanda suka zo suka rubuta tarihi kana da wannan shi baya jidan da ake magana wanda da yawa mu ba mu yadda ma akwai shi ba. Shi ma ba wai shi ya kafa kasar Hausa ba, zuwa yayi ya tarar da mutane, ya tarar da sarauniya tana mulkin ta kuma shekara da shekaru, ita kanta ta jima tana mulkin kafin ita kanta kuma akwai wanzu wanda suke mulki da yawa a kanta. To amma sai kaga wayansu malaman tarihi na Turawa suna nan suna son su nuna cewa baya jida kamar shine asalin Hausawa, ba shine asalin Hausawa ba. Babu ma wani baya jida, saboda a lokacin da aka yi wannan aka yi daurama garin Bagadada bai isa ce zai turo wani mutum ya to hatun daga Bagadada har wai Borno daga Borno kuma yazo daura ya ce zai abin nan ba. Kauyen kauye ne, kauyen na Sassallama. Saboda haka babu wani magana wai wani dan sarki ya taho daga wani guri ya gangaro. To duk wannan labarai ne ake yi kawai don a nuna cewa bakar fata bai da asali, bakar fata bai da usuli, bakar fata shi ba komai bane, bakar fata tarihinsa yi masa shi aka yi. Saboda bai da wani alamar rubutu wanda zai adana tarihinsa, bai da wata hanya da zai tabbatar da tarihin kansa da kansa, mutane ne suke zuwa suke kirkiro masa tarihinsa suke cusa masa a kansa don dai kawai a nuna cewa bakar fata ma mutum ba ne. To ka ji dai wannan shi ne ɗaya daga cikin abubuwan da ake fuskanta a yanzu a duniyar nazari game da ainihin tarihin Hausawan.
To prof, idan ka ce maganar Bayajida Soki Burutsu ce, wato kenan ina batun Hausa bakwai da Banza bakwai?
Na farko ma dai an daina cewa Banza bakwai. Mai girma sarkin Daura a shekara ta 2009 nake jin ya ba da umarnin cewa a daina cewa da su Banza bakwai sai dai ƴan uwa bakwai. To maganar Hausa bakwai da ƴan uwa bakwai kuma wannan tarihi ne na Hausawa. Tabbas akwai mutane ƴan uwa bakwai, akwai kuma mutane Hausa bakwai wanda sarakuna ne suka zo suka mulki kasashen Hausawa wanda suka zo suka yi mulki akai, amma ai ba su ne asalin Hausawa ba. Misali a Kano, a Kano a lokacin da Bagauda ya zo Kano, ai ba wai ya zo ya tarar da gari bane fayau babu kowa, ya zo ya tarar da mutane a wurin, ya tarar da kasuwanci, ana harka ana kasuwanci sosai a bakin kurmi. Matsalar ita ce da makera da manoma da maharba da masaka duk suna zaune suna zaman ƴan marina ne, kowa gabansa ya fuskanta. An kasa zama a hada a hadu a ce waye zai shugabance mu, waye zai mulke mu tsakaninmu. Shine suka aika, saboda a Daura a lokacin tafi kowace kasa ƙarfi a kasar Arewa tafi kowace kasa sarakuna, shi suka roka suka ce suna son a turo musu kantoma wanda zai zo ya tsara musu yadda mulki yake a Dangun. Shine aka turo Bagauda din ya taho, saboda haka da ya zo ya tarar da mutane, ya tarar da mutane suna harkokinsu suna sana'o'insu, kawai neman kuɗinsu ne wanda ke kuma dama shi sai ake cewa Kanawa suna da wannan neman kuɗinsu ne ya hana su zauna su ce ba za su zauna su tsara kansu mulki. Saboda kun wanda ya fito yake zai mulki sai ya ga cewa a wannan bai isa ya mulke shi ba, so sai suka ce gwanda dai su kirawo wani daga wani guri su zo ya zo ya musu. Saboda haka maganar Hausa bakwai tana nan, ƴaƴan sarakuna ne, amma dantan cewa Larabawa ne bata taso ba, saboda babu wani abu a cikinsu ko a rayuwarsu ko a tarihinsu ko a falsafarsu da ya nuna wani Larabci. Illa iyaka an ce wayannan ƴaƴan sarauniya ne, wannan kuma ƴaƴan kishiyarta ne, karɓa gari mun karɓi gari da duk wannan dai haɗin tatsuniyar. So wayannan ƴaƴan sarakunan su aka tura su suka je suka yi kantomomi a ƙasashen Hausa wanda dama can akwai wannan ƙasashen, akwai mutane a wurin, sun zo Rano, sun zo Zaria, sun zo Daura, da of course a Daura din suka fara, sun zo Katsina, duk wayannan guraren da ake kiran Hausa bakwai da kuma guraren da ake cewa kamar ƴan uwa bakwai kamar su Oyo kenan, ana ganin ta ƙasar Yaraba. Ka ji ma Allah, ya za a ce wai daga ƙasar Hausa aka tafi ƙasar Yaraba aka je aka mulke su, ana ce da ba su ma sannan da nufe da kwararrafa da sauransu. To sarakuna ne ko kuma dakatai ne ko kuma zaka iya cewa wakilai ne ko kuma jakadu ne ko wani abu dai na sarakunan suka je suka kafa sansanin su suka haɗu da mutanen daga baya kuma suka yi musu mulki. To amma zancen cewa Larabawa ne ko ƴaƴan Larabawa ne duk bata taso ba, ba wani abin da ya danganta su da Larabci daga yarensu daga lafasinsu da komai.
To Profesa, daga cikin ƙasashen Hausa na yanzu, shin akwai waɗanda aka tarar da masu amfani da wani harshe daban saɓanin Hausa kafin suka rikide suka zama Hausawan kuku ya ne?
A iya sani na babu, a iya sani na. To amma ba za a rasa mutane wanda suke nazari a kai ba wanda kuma za su iya fito da wannan, amma ni na san akwai wani littafi da aka buga a nan Turai ana kiransa Being and Becoming Hausa. being and becoming Hausa, wato zama akai wani taro aka ce bara a rubuta littafi akan takamaimai tarihin Hausawa da sauransu. To Allah cikin iko sa ni aka aiko su wanda suka buga littafin a Turai suke cikin America ne ma. To su suka da buga aka buga littafin aka turo min aka ce in sharhi akai ne sharhi akai na nuna cewa duk abin da aka da shi akan tarihin Hausawa da kuma rayuwar Hausawa din gaskiya magana a fashe ne a littafin.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Abdalla Uba Adamu da ya ansa mana tambayoyin da salaman Abu da ya hada mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa a huta lafiya.
Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa da Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi da Baba Gana Alhaji Nukiya Wacakal, inda suka ce salam VOA Hausa. Gaskiya ci gaba da kaiwa wasu jihohin Najeriya kamar su Zamfara da Sokoto da Katsina da Borno da Yobe. Wannan wani hannuka mai sanda ne ga mahukuntan jihohin har ma da jama'ar gari da su dinga baiwa jami'an tsaro haɗin kai wajen sanar da su ga duk wani abin da ba ku yarda da shi ba don kawo ƙarshen lamarin. Sai kuma sako daga Salihu Isa Fanna, karamar hukumar Kamba a jihar Kebbi, Nigeria. Shi kuma ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika matsalar biyan ma'aikatan ƙananan hukumomi da malaman makarantar LGA a jihar mu ta Kebbi abin ya fara wuce makaɗi da rawa. Domin yau Asabar muna da kwana 36 babu albashin wata 6 da fatar shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da gwamnatin jihar Kebbi Atiku Bagudu da ciyamomin jihar Kebbi za ku gaggauta shawo matsalar da ta janyo wannan tsaiko da wurwuri tun karamar magana bata zama babba ba. Ya kuma sakonmu na gaba daga Abubakar Kawo Girgir daga jihar Yobe. Shi kuma ya ce to kungiyar kwallon kafa ta ƙasar mu Najeriya Super Eagles da fatan za ku fitar da mu daga kunya wajen takalle da kyakkyawa domin samun nasara akan kungiyar kwallon kafa ta ƙasar Kamaru ganin yadda ake kiran Najeriya giwar Afirka. Sakonmu na gaba kuma ya fito ne ga Baba Gana Alhaji Nukiya Wacakal da Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi da Malam Usaini Dangote Karasuwa. Su kuma suka ce salam VOA Hausa, don Allah ku ba mu dama da mu nuna damuwarmu akan matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka da soke shirin ginawa al'umar Fulani ragensu, saboda wannan ita ce hanya ɗaya wacce za a bi wajen kawo ƙarshen rikice-rikicen su da manoma ganin yadda ya dau tsawon lokaci suna ta yi. Sai kuma sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Sani Mai Langelange Yalwa ya wuri da Hamza Galadin mabirnin Kebbi da Dan Asabe Mai Fata ya wuri. Su kuma suka ce muna kira ga kungiyar kare haƙƙin bil'adama na nan cikin gida Najeriya da ma ƙasar waje da su fito su yi tsayin daka domin ganin sun kwato matar nan da sanata Abo ya ci zarafinta a wani shago da ke birnin Abuja. Sakoma na ƙarshe kuma ya fito ne daga kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina. Shi kuma ya ce alƙalan da ke gudanar da shari'o'i zaben Najeriya da fatan za ku tashi tsaye wajen ƙara neman makanku mutunci da kima a idan duniya ta hanyar yin shari'o'i da ke gaban ku akan gaskiya da adalci. Ku baiwa mai haƙƙi haƙƙinsa ba tare da bin umarnin wani ko wasu ba. To madalla a ci gaba da aiko mana da saƙonni.
Kafin mu kammala shirin ga labarai amma a taƙaice.
To jami'ai daga sassan Afirka sun halara a yammai babban birnin jamhuriyar Niger domin halartar taron kungiyar tarayyar Afirka ta AU wanda za a yi a ƙarshen makon nan. Taron zai zamanto sharafage ne ga wani shiri na cire duk wasu takunkumai na yin kasuwanci tsakanin membobin kungiyar domin su ji daɗin yin harkokin cinikayya.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni, da injiniyanmu na yau Vitek Zanga-Zanga, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.